ilimi garkuwar dan adam
tan hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don wazanni cewa
masu rawuwa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shiri na farko a shekara ta 2025 a cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kashi 7 cikin 100 a matsayin kasafin kudin bangaren ilimi a shekarun nan da muke ciki har kuma jami'o'i da sauran manyan makarantu a ƙasar Amurka sun kira ga dalibai ɗan kasashen waje da yanzu ka suke hutu a kasashen su da su hanzarta komawa ƙasar Amurka za mu ci dalili
tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don wazanni cewa
a ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin bana a gaban majalisar tarayyar Najeriya kasafin kuɗin da kuma aka ware wa bangaren ilimi kashi 7 cikin 100 na kasafin kuɗin wannan shekara 2025 da muke ciki kamar yadda aka saba kasafin kuɗin ya gaza a matakin da hukumar majalisar ɗinkin duniya da bunƙasa ilimi wato UNESCO ta ƙayyade na kashi 15 zuwa kashi 20 da ya kamata a ware wa bangaren ilimi a duk shekara tsakanin kasashen duniya idan dai ana so a bunƙasa ilimi a irin waɗannan kasashe tuni dai kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ASU ta yi fatali da wannan kasafin kuɗi tare da bayyana shi da cewa ba zai tabuka komai ba wajen inganta ilimi a ƙasar Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da kimiyya ta jihar Niger ya bayyana dalilin da yasa kasafin kuɗin na bana bai taka kara
wato shi kasafin kuɗi da gwamnatin Najeriya yau take warewa ga harkar ilimi abu na farko dai akwai ban mamaki cewa duk da ƙasar tana son bunƙasa da ci gaba to ka'idar da UNESCO ta bayar a mafi ƙarancin kasafi da ya kamata a ware ma ilimi tsawon shekaru Najeriya ba ta kaiwa ga wannan ƙarancin a wato ainihin kaso ɗan na 15 kaga wannan yana nuna cewa wato amma dai Najeriya ba ta damu da lalle ilimi ya samu kasan da ya dace da shi ba ko kuma akwai matsala yayin da wato ake tafiyar da harkar ilimi sannan wani abu dangane da kasafin kuɗi wato shi budget shine rashin tabbas ɗin kasuwa yau kuɗin abu kaza na kaza gobe zai canza ya zama kaza babu tabbas sannan kuma abin da ya shafi sakin kuɗin ma wanda suke ce mai releasing ɗin funds shi kanshi rashin sakan wato kuɗin da ake bukata a lokacin da ake bukata don yin maganin abin da ake bukata shi ba matsala ne ga kuma rashin al'amura na wato ainihin gaskiya da rukun amana corruption ya shiga cikin abubuwa da daman gaske na harkar wato ainihin kasafin kuɗi ba kasafin kuɗi kai ba hakan kuɗi a wannan ƙasa ta mu saboda haka abinda dai kawai zan ce shine wannan kasafin kuɗi kamar yanda aka saba ne haka dai abu zai zo a ce an ware kaza ga kaza kuma abin da ya wuce a ci gaba da yanda ake ciki yanzu waɗanda suke malaman jami'o'i kawai ana dai rayuwa ne dai kawai kar a ce ba a rayuwa a wurin harkan karantarwa amma karantarwar ba ya da daɗi babu abin da ya shafi ƙarfafa gwiwa abubuwan da ake bukata babu su sannan kuma ba a ganin wani wato canji mai muhimmanci da gwamnati take fito da shi wanda zai ƙarfafa gwiwar su ma'aikata ɗin malamai waɗanda suke na jami'o'i haka nan in ka duba abin da ya shafi makarantun primary makarantun secondary da sauransu saboda haka harkar ilimi yana bukatan gaskiyar magana wato a tunkare shi tunkara da gaskiya inda har ana son kasar ta bunƙasa ta wato ainihin bangaren ilimi wannan kasafi da aka ware kamar yanda aka saba ne haka ne a kusan kowace shekara za a kasafin da an ware sannan shekara ta kare an zo an ci gaba da abin da aka saba yi muna roƙon Allah ya kawo mana wato dauki akan harkar ilimi a wannan ƙasa
to daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun jami'o'i a kasar Amurka jami'o'in da kuma ke kira ga dalibai ƴan kasashen ƙetare da yanzu ke hutu a kasashen su da su hanzarta komawa kasar Amurka domin ci gaba da karatun su wannan gargadi dai na zuwa ne idan lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump a wannan wata na Janairu da muke ciki a kasarin makarantun dai sun bayyana cewa dole ne dalibai ƴan kasashen waje su hanzarta komawa Amurka kafin shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya hau karagar mulki domin kuwa idan ya hau ba a san matakin da zai iya dauka ba a wa'adinsa na farko da ya jagoranci kasa ta Amurka dai ya haramta wa wasu ƴan kasashen duniya musamman na kasashen musulmai shiga kasar ta Amurka abinda kuma ya shafi dalibai yan kasashen ketare daga irin wayancan kasashe a can baya Malam Tijani Muqaddas wani tsohon dalibi ne a kasar ta Amurka kuma ya man karin haske game da wannan gargadi da jami'o'in na kasar Amurka suke aikawa daliban nasu
gaskiya ne kan wannan rahoto da yake bayani akan dalibai su koma makaranta kafin shi shugaban kasa zababbe na Amurka wato Donald Trump ya hau kan mulki wannan abu kan gaskiya abin tashin hankali ne kuma abin fargaba ne ga su daliban Najeriya ba su kadai ba ma duka wasu international student da suke karatu a Amurka idan ban manta ba lokacin da shi Donald Trump ya yi mulkin sa na farko a Amurka a shekara ta 2017 ya bada wata doka wanda ta haramta wa dalibai ko kuma yan kasashe guda 13 a duniya wanda a ciki akwai Najeriya akwai irin su Somalia su Libya su Sudan cewa kar su ga Amurka to a yanzu kaga dalibai yan kasashen waje sun tafi hutu na winter to wannan hutu da suka tafi da yawa sun koma kasashen su ne to sai su ka wato jami'o'i da manyan jami'o'i na Amurka wanda ake ce musu Ivy League irin su Harvard irin su University of North Carolina wanda ni ma na yi karatu a ciki da irin su University of Boston suka fidda sanarwa cewa daliban su fa su dawo kafin shi shugaban kasa ya hau mulki a watan Janairu to gaskiya hakan yana nuna cewa wannan dokar da ya amfani da ita a mulkin sa na farko za ta iya ci gaba da aiki domin ya faɗa ma tun lokacin yana campaign cewa zai sake buɗe da wannan dokar ya kawo wasu kasashe wanda ake tunanin kasashen da zai kawo a ciki irin kasashe ne da China da India to gaskiyar magana yanzu duk gunda dalibin Najeriya yake idan har a Amurka yake karatu hankalin sa a tashe kuma idan ya kasance ba su koma din nan ba to ka gani za a iya hana su shiga Amurka to kuma ka ga mutum da ya fara karatu watakila mutum ya je ma karatun degree na karshe kuma aka ce ba za ka shiga wannan kasar ba kaga an zo an wargaza maka zan iya cewa rayuwarka ta karatunka sannan kuma abin zai iya zamantuwa yana da illa gare ka domin ta ina za ka fara wata kasa za ka koma ko Najeriya yanzu ka ce za ka dawo ka gani dai yadda jami'o'inmu na Najeriya suke watakila za a ce sai ka fara karatu tun daga matakin farko
to masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin wato Judy Leather Gresham naku Babangida Spring ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa